This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalau da kuma Niyya Muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto kan matsalar tsaro a Najeriya. Sai shirin rigakafi na Jummai Ali. Baba Yakubu Makeri zai shigo da sharhin jaridun kasar Ghana na wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran jiya Laraba, ƴan majalisar tarayyar Amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman a nuna musu dalla-dallar tsarin saka ido na ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar ana kiyaye yarjejeniyar nan ta tarihi da aka cimma kan shirin nuclear Iran. A wata zafaffar muhawara irin wacce aka saba ganin ana yi a majalisar tarayyar Amurka kan wannan yarjejeniyar, shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin soji ɗan Republican John McCain ya bayyana hasalarsa kan yadda majalisar tarayyar ta kasa nazarin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. Fahimtarmu tsare-tsaren na da muhimmanci gare mu, a cewar McCain. Ya ƙara da cewa mun san cewa a yarjejeniya da aka cimma da ƙasa irin Iran, laujan a cikin naɗi yake. Daga bisani dai, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi jawabi kan wannan batun, inda ya ce an yi ma wakilan Amurka a wurin tattaunawar bayani kan yadda za a rinƙa saka idan, kuma nan gaba su ma 'yan majalisar tarayyar za a masu bayani amma a keɓe.
Jiya Laraba, jami'an gwamnatin Afghanistan suka ce ɓoyayyen shugaban Taliban ɗin na Mullah Omar ya fi mutu, kuma tun sama da shekaru biyu da suka wuce ya rasu a Pakistan. Ya yi famar jinya mai tsanani a wani asibitin Karachi, sannan ya mutu a wurin cikin wani yanayi mai ɗaura kai, a cewar Abdul Hasib Sadiki, mai magana da yawun babbar hukumar leƙen asirin Afghanistan, a cewar shugaban cibiyar tsaro ta ƙasa. Fadar shugaba Ashraf Ghani ita ma ta ce Umar ya mutu tun a shekara ta 2013, to amma ƙungiyar Taliban na kirarin cewa har yanzu Umar na nan da ransa. A birnin Washington kuwa, fadar White House ta ce da alama labarin mutuwar Umar gaskiya ne, kuma hukumar leƙen asirin Amurka na bincike masababin mutuwar tasa.
Rasha ta hau kujerar naki dangane da wani kujerar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na kafa wata kotun ƙasa da ƙasa wadda za ta hukunta waɗanda suka harbo jirgin saman Malaysia a sararin saman Ukraine bara. Ƙasashen Malaysia, Netherlands, Australia, Ukraine da Belgium duk sun bayyana abincewarsu da kafa irin wannan kotun, kuma ƙasar Malaysia har ta rarraba daftarin ƙudurin. Ministan harkokin wajen ƙasashe biyar ɗin duk sun kasance a wurin wannan taron na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya jiya Laraba. Tun da farko a jiya ɗin, Firaministan ƙasar Holland Mark Rutte ya yi kira mai ƙarfi ga shugaban Rasha Vladimir Putin da kar ya hau kujerar naƙi kan ƙudurin. Rasha dai ta ce za ta dakaci binciken ƙasa da ƙasa da ake yi bisa jagorancin ƙasar Holland game da haɗarin na jirgin sama.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, masu bincike na nazarin wani ɓallin sashen jirgin sama wanda aka samu a wani tsibirin da ke tekun Indiya mallakar Faransawa, don sanin ko na jirgin Malaysia ɗin nan ne mai lamba tafiya MH370 wanda ya ɓace ɓat a watan Maris na bara. Ɓallin mai tsawon mita biyu wanda ya kama da sashen fuka-fukan jirgi an same shi ne a jiya Laraba a gabar tekun Reunion wanda ke tsakanin Madagascar da kuma Mauritius. Ministan sufurin Malaysia Louis Tiong Lai ya ce gwamnatin ƙasar ta tura wata tawaga zuwa tsibirin na Reunion domin taimakawa wajen bincike.
Bakin haure masu naciya sun sake dannawa ga hanyar karkashin kasar nan ta Eurotunnel dake Hale na kasar Faransa a wani sabon yunkurin su ne neman zuwa Ingila. Hukumomin Faransa sun girke yan sandan kuntar da tarzoma sama da 100 da yammacin jiya Laraba dan agaza jami'an tsaron da ke gurin. Cikin dararen daruruwan bakin haure sun yi ta yunkurin shiga hanyar karkashin kasar wadda jirgin kasa ke amfani da ita zuwa Ingila. Kafafen yada labaran Faransa sun ce wani dan asalin kasar Sudan ya mutu yayin da yayi yunkurin ketarawa da safiyar jiya Laraba. Shine na tara a adadin mutanen da suka mutu a yunkurin su na ketarawa zuwa Ingila tun daga farkon wannan Yuni.
Daga ƙarshe jiragen wato yakin Turkiya sun yi lugudan bamabumai kan mayakan Kurdawa da ke arewacin Iraki a jiya Laraba. Sau'i bayan da shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce ba shi yiwuwa a ci gaba da tattaunawar zaman lafiya da Kurdawa. Jiragen yakin Turkiya sun ruguza gidaje da wuraren adana kaya da kuma kogwanni a wurare shida a cewar ofishin Prime Minister Ahmed Davutoğlu. Wanda wannan ne farmaki mafi girma tun bayan da Turkiya ta kaddamar da hare-haren jiragen sama kan Kurdawa da 'yan ISIS da ke arewacin Siriya a makon jiya. Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu bude da taskan rahotannin namu da harkokin tsaro, inda a Najeriya ƙwararru ke ba da shawarar cewa a sake salo a yunkurin shawo kan hare-haren kungiyar Boko Haram. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Ci gaba da kiran shugaba Buhari ya hukunta jami'an da ke da hannu wajen yi wa fararen hula kisan gilla da sunan yaƙi da 'yan ta'adda da hakan ke zuwa lokacin da hare-haren ƙunar bakin wake da tana bumabumai ke karuwa. Na tado ƙarin buƙatar mutane su rage tsoro wajen kula da shige da ficen waɗanda ba su yarda da take-taken su ba. Shugaba Buhari da ke ziyara a ƙasa ta uku da ke cikin rundunar yaƙi da Boko Haram wato Kamaru na ƙarfafa batun ɗaukar matakan hana ta'addanci daga kan iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi. Masana na nuna 'yan ta'adda sun watsu zuwa garuruwa a halin yanzu da hakan ke kawo ƙarin hare-haren sari Kanoke. Da yake nazartar lamarin ta hanyar aikin injiniya, tsohon shugaban matatar mai ta Kaduna injiniya Kailani Muhammad na ganin sauya dabarun tsaro a yankunan taruwar jama'a zai fi zama mafi a'ala.
Irin scanners ɗinnan wanda ake riƙewa ko za ka shiga masallaci ko coci ko kasuwa ko garage an wuce wannan. Mutum ne zai zo da scanner ya sa maka aljihu ya sa ma a baya gaba. Allah ya sauke wanda yake tare da bomb ya zo har kusa da kai ka sa mishi wannan scanner. Allah ya sauke ai sai ta tashi. To akwai na'urori daga nesa za su dago mutum in ya dauki wani abu ne wanda zai fashe ko kuma in ma shi ba ya yarda da shi ba zaka ga ya nuna. A samu masallatai da coci-coci garage-garage da kasuwanni inda ake sa wayannan bomb din. Su nemo kuɗi duk inda za su samu kuɗi a samu waɗannan sabbin na'urori da ake amfani da su na zamani.
Wato waɗanda za su iya gano mai laifi tun daga nesa kenan.
Tun daga nesa. Dubi abubuwan da ya faru a nan Kenya ma.
Complex shopping mall.
Sun aikata ta'addanci. Nan da nan aka fito da kamarorin da waɗannan na'urorin suka fito da su wane ne suka zo suka yi wannan da yanda suka yi abubuwan duk gashi nan an nuna mana.
Su ma sauran fararen hula musamman ma maharba na ganin za su ci gaba da tallafawa jami'ai wajen sintiri a birane da dazuka don magance kalubalen tsaron. Ga abin da Dr. Bello Sarkin ba kamfin diga yake cewa a zantawa ta wayar tarho.
Mu masu shiga geji kuma mafarauta wanda suka san harakan geji jami'an tsaro wanda suka yi ritaya da wanda muke aiki da su yanzu. Duk wata gudunmawa da suke nema a gare mu mu da ashirye muke mu ma mu ba su haɗin kai domin mu tabbatar da wannan abu bai ci gaba ba. An yi nasarar wannan al'amari.
To Bello, wanda ma kwanan nan naji kamar a daɗin kowa ana farautar dorinar ruwa ma ta gagari maharba, wani abu kike jin za ku iya ba da gudunmawa da ya wuce farauta wajen tabbatar da harkokin tsaro?
Yannan labarin da kuke ji jita-jita ne. Dai wasu suna aran riganmu su sa ba tare da yawunmu ba. Amma duk wani maharbi yana kiran kansa maharbi. Baya gudu baya ja da baya.
Anya, mutane za su iya daina zuwa kasuwanni ko tashoshin mota don kaucewa tarkon 'yan ta'adda? Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Nasir kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka ta yan wato kungiyar nazari ta gidan mai kafi. Da yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba.
Rigakafi tambarin lafiya.
Kun san polio abai da jobare alakana ne kiruku. Kalama ma Allah ubangi kalaba mu da ciwon polio.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jumai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasir Yakubu binnin yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sannu da kokari. Alamomi na nuni da cewa Najeriya na dab da shiga cikin kasashen duniya da suka kawar da cutar shan inna. Babban director a hukumar lafiya matakin farko ta kasa, Dr. Ado Muhammad, ya ba da wannan kwarin gwiwar a Abuja yayin da yake zantawa da manema labarai. Dr. Ado ya ce idan aka kammala dukkanin binciken da ake gudanarwa a halin yanzu kuma suka bayar da kyakkyawar sakamako, nan da ƴan makonni kaɗan masu zuwa za a cire Najeriya a cikin jerin ƙasashen da ke ɗauke da cutar polio. Ya zuwa yanzu dai an shekara ɗaya cur babu inda aka sami ɓullar cutar shan inna a faɗin Najeriya, a inda wasu jihohin arewacin Najeriya na da shekaru biyu, wasu kuma na da shekaru uku ba samu ɓullar cutar ba. Jihar Kaduna na da kimanin shekaru biyu da rabi kenan ba a samu ɓullar cutar polio ba. Ƙaramar hukumar Zaria na daga cikin wuraren da ake samun turjiya wajen aiwatar da rigakafin cutar shan inna. A ƙoƙarinsa na ganin an kawar da cutar kwata-kwata a Najeriya, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Irfa'i ya aiwatar da ɗigawa ɗansa rigakafin a wata unguwa da ke birnin Zaria domin baiwa iyaye ƙwarin gwiwa su ba da ‘ya’yansu wajen ƙoƙarin kawar da cutar shan innan baki ɗaya. Alhaji Abu Rajab Usman shi ne daraktan lafiya a ƙaramar hukumar Zaria. Na samu zantawa da shi game da wannan kokari da ake yi da kuma nasarorin da aka samu wajen yaki da cutar shan inna.
Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala, mun ji dadi kwarai da gaske bisa wannan samun nasara da aka samu a ba karamar hukumar Zaria kawai ba, jihar Kaduna ba, har da Najeriya baki daya. Wannan yana nuna cewa yanzu dan wani lokaci kadan mai zuwa nan za a cire Najeriya a cikin sunayen kasashen da suke fama da wannan cuta ta polio.
Idan muka duba yadda jama'a suka yi ba da goyon baya da kuma yadda aka samu wannan nasara, ko a iya cewa lalle kam za a samu fita cikin wannan matsala idan muka la'akari da wannan?
Kwarai da gaske, ai an zo karken kawar da wannan cuta insha Allah. Domin me wato mun samu haɗin kai na wurin iyayen ƙasa, malaman addini da sauran jama'a, kamar a misali iyaye da mata ko kuma magidanta sukan bar matansu a fito da yaran nan a diga musu wannan magani don a samu a kawar da wannan cuta. Kuma malaman addini sun faɗa a masallatai a wurare na bautan Ubangiji cewa lalle wannan magani bai da illa kuma bai da cutarwa ga wa'innan yara namu, kuma iyayen ƙasa kullun huduban da suke kenan.
Ko har yanzu aka samu turjiya daga iyayen yara kuma me yasa?
To shi dan adam dama baka raba shi da abin da ke damun sa. Turjiyan nan ba irin na da yanda ake samu ba. Ai da zaka ji an ce gidaje sama da 100 ko ko yara sama da 100, amma yanzu ya zama ya dawo kadan a anguwa guda, bai fi a ji an ce an samu gida 1 ko 2 ba, wanda kuma bisa yardan Ubangiji, bisa kokarin da malamai suke mana da iyayen ƙasa, in Allah da mun kusan kaiwa ga gaci insha Allah.
Idan muka tuna ba ƙarshen matsalan da aka samu a jihar Kaduna a ƙaramar hukumar Zaria ne, wace ƙaramar hukumar kace, gashi kuma yanzu an shekara guda ba a sami wannan matsala a jihar Kaduna ba. Shin wasu da akwai wasu dabaru ne da kuka bullo da su?
Wato bari mu ƙara tuna ma mutane, ita wannan cuta ta shan inna an same ta ne a ƙarkin shekara ta 2012 a gunduman tukutuku da Ƙwarba'e, inda aka samu yara biyu a Zamfara Road da kuma nan Ƙwarba'e shi ma aka samu yara guda biyu. Bisa wannan dalili yasa su iyayen ƙasa, wato tunduka mai mataba sakin Zazzo tare da hakimansa da sauran dakatai da malaman addini na Jama'atu Nasarar Islam da sauran hannakan Christian Association of Nigeria, aka tashi bilhaki da gaskiya domin a fadakar da mutane, kuma mutanen nan suka yadda da fadakarwa. In kai duba misali daga 2012 zuwa har yanzu 2015, mu mun yi kusan shekara uku kenan ba mu da wannan ƙwayan cuta a ƙaramar hukumar Zaria.
Idan muka duba yadda hukumomi suka ba da gudunmawa a baya wajen yaki da wannan cuta, sai kuma gashi aka samu canjin sabon gwamnati, kuma wani abu da ba sabon ba, ba ma ranakun da ake aiwatar da rigakafi ba, aka samu shi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Rufai ya dauki dan shi ya tafi garin Zaria, wannan mazaba da kake cewa na tukutuku yayi ya diga wa dansa a wannan magani na rigakafin cutar shan inna, ko menene hikimar wannan al'amari?
Wato a gaskiya mu a ma'aikata mun ji dadi kwarai da gaske bisa wannan hubasa da mai girma gonan jihar Kaduna Malam Nasiru Rufai wanda yi. Farko dai ya ziyarce mu rana ne ta musamman ranar Lahadi ne, wanda ya je gunduman tukutukur a Zamfara Road. Wato wannan Zamfara Road nan ne fa aka samu bullan cutar nan a shekara ta 2002, ya dauki yaransa kuma ya je da shi diga mishi wannan allura. Kuma a jawabin da mai girma gona ya zo ne ya nuna ma mutane cewa wannan allura ba ta da aibu, ba ta da wani lalura wanda da zai samu, sai dai mutum ya ƙara samu magani ko magani mai inganci. Saboda haka nan tururuwa da dangon mutane da suka raka mai girma gona kuma suka gani a gaban shi, ai suka gani a gaban su wanda shi ya zo diga ma ɗansa, wannan ya nuna cewa gwamnati ta wannan lokaci tana da kyakkyawan manufa ga al'ummanta. Bayan nan kuma mai girma gona ya wuce har cikin birnin Zazzo a angon Kaura, ya ƙara daga dan nan nasa, ya ƙara diga masa wannan magani na alluran polio, wannan ya nuna a gaban iyayen ƙasa, a gaban jama'a, mata da maza, kowa ya ga kokarin da gwamnati yi.
Gashi yanzu ana gudanar da wannan rigakafi, ko ya bada iyaye kwarin gwiwa wannan al'amari da gwamnati, ko ya ba iyaye kwarin gwiwa na su fito da iyayen su domin su bada su ai musu alluran rigakafi?
Kwarai da gaske, tunda dama abinda ake nema shine a ga kokari wurin shugabanni, to mai girma gona ya fito da kansa, ya sa mataimakinsa kuma ya kuma ba da izini cewa duk shugaban karamar hukuma shi ma ya fito ya kaddamar kamar yadda ya kaddamar. Wannan ya nuna mun samu sauki a wannan zagaye na shirin na kawar da cutar shan inna a jihar Kaduna.
To director, har yanzu ko akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta game da aiwatar da wannan aiki?
Ai mu yanzu matsalan mu ita ce kwara ɗaya kawai, Allah ya kai mu lokaci mu kawar da wannan cuta, domin haɗin kai duk wanda ake so mun samu daga gwamnati, mun samu daga iyayen ƙasa, mun samu daga malaman addini, kuma jama'an gari suna ba mu haɗin kai yadda muke so.
Babu wasu matsaloli da suke fuskantawa daga ɓarayin ma'aikata har yanzu da ake ta kuka a baya?
A mu yanzu ba mu da matsala kwarai da gaske, saboda abin da yasa wato shi daukan ma'aikacin ba ma zuwa mu dauko wani mutum daga wani anguwa, ƴaƴan anguwan ake amfani da su, sune suke yin aikin, shi yasa matsalan sai ta zama da sauki insha Allah.
Wani kira kake da shi ga iyayen yara?
To yanzu dai iyaye su gane cewa wannan allura yanzu an dauki kusan shekara 10 ana yi, kuma ya zama wajibi mu ba da haɗin kai domin a kawar da wannan cutar shan inna. Yanzu har an yi shekara guda a Najeriya baki daya wanda da ba a taba yin irin wannan shekara mai muhimmanci a gare mu ba. Lalle mu ci gaba da bada hadin kai ga malaman lafiya, kuma in mun ga bullan wani cuta ko ba ta polio bane mu sanar da asibiti mafi kusa da mu ko ko malamin asibiti.
Abokina, me yayi zafi ne daga karar ubanta gumi tun dazu kana ta famar sheka. Wato ina taka cin yadda mahaifa na sa wancan kalar da rayuwa ta a cikin jujin shara.
Me hakan ke nufi abokina, ban gane ba.
Abinda nake nufi a nan shine hukumomin kula da lafiya musamman ga kananan yara. Bayanai sun nuna cewa akan bi gida-gida ana yawa yara rigakafin cutar shan inna. Amma da zarar an zo gidan mu mahaifa na kan fito da makaman yaki zagi da bakaken maganganu tare da nuna kin amincewar su na daga mun rigakafin. Abin takeici sai ga soyayya da suke nuna min a yau ta zama ji dadi a gare ni. Babban abin takeicin ma shine ganin yadda kai nake tsalle-tsalle da guje-guje tare da samun damar buga kallon kafa. Ni ko ba aikin yi kullun sai yawo da kwanan bara bisa wannan keken gurawa.
Iyaye ku gaggauta karbawa ƴaƴan ku digon allurar polio domin kawo ƙarshen cutar shan inna a doran ƙasa.
To abinda ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
Madalla hakwa gaida Jummai Ali da tawagarta. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 3:22 na asuba. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan kasar Ghana wannan mako.
Dan fara shirin jirgin da babban labari da ya dauki hankalin al'ummar Ghana, wanda hukumar tsaro suka kama wani dan shekaru 36 a duniya da bindiga ya je coci inda shugaba John Mahama yake ibadan sa tare da iyalinsa don ya harbe shi. Jaridar The Chronicle ta ce wata karamar kotun birnin Accra ta riga ta yanke ma wannan dan taliki mai suna Charles MP hukuncin dauri na shekaru 10 a gidan yari bisa laifin rike makami ba da izini ba, bayan ya bayyana da bakinsa cewa so yake ya kashe shugaban kasa John Dramani Mahama don ya hauka ragan mulkin Ghana. Jaridar ta ce entry dai ya ce kashe shugaban John Dramani Mahama shine zai kawo ƙarshen wahalhalu da al'umman Ghana suke ciki, kamar yanda tsohon shugaba Jerjan Rawlings yayi a cikin shekaru 1970 saboda shugaba Mahama da ya riga ya lalata kasar. Sai kuma jaridar Telegraph wacce ita kuma ta rawaito tsari da gwamnati ta yi na biyan albashin sababbin ma'aikatar kiwon lafiya don rage jinkiri wurin biyan ma'aikatar. Jaridar ta ce hukumar kiwon lafiya da hukumar kuɗi da kuma hukumar biyan ma'aikatan gwamnati ta Controller and Accountant General su ne za su aiwatar da wannan tsari mai aya 13. Hukumar kula da ma'aikata da harkokin kwadago ita ce ta kafa kwamiti watanni kaɗan da suka shuɗe don yin nazari akan yadda za a ɗora sababbin ma'aikatan sashen kiwon lafiyar akan tsarin biyan albashin gwamnati. Jaridar Telegraph ta ce karamin ministan kiwon lafiya Dr. Victor Asari Bampo da ya bayyana wannan labarin ya ce wannan tsari da shine hanya mafi inganci da za a magance matsaloli na sababbin ma'aikatar kiwon lafiya suke huskanta, kuma a dora su akan tsarin biyan ma'aikata na zamani. Sai kuma kanun labarai da muka dauko daga jaridar Guardian Times wanda ke cewar gwamnati ta himmantu wurin karfafa tsare-tsaren demokradiya a cikin kasar. Jaridar ta ce gwamnati da za ta hadin gwiwa da kawayenta da kasashen waje da kungiyoyin jama'a don zurfafa demokradiya a cikin kasar Ghana. Jaridar Guardian Times ta ce ministan kasa mai kula da sashen jama'a Alhaji Alhassan Azong shine yayin wayannan bayanan a wurin wani taron bita akan tsara daftarin shirye-shiryen kawancin gwamnati da jama'a na shekarun 2016 da kuma 2017. Jaridar ta ci gaba da cewa marigayi tsohon shugaba John Evans Atta Mills shine sanya hannu na amincewa da wannan shiri a shekarar 2011 bayan gwamnatin shugaba Barack Obama ta kasar Amurka ta kaddamar da wannan shirin. Sai kuma jaridar Delegate wacce ita kuma ta rawaito wani nazari da wata cibiyar nazari mai kula da harkokin mulki ta Imani Ghana ta yi, inda ta baiwa gwamnati maki 47/100. Jaridar ta ce a cewar rahoton nazarin kokarin da wannan gwamnati ta yi dai bai wuce maki 47 ba. Jaridar Delegate ta ce a fadar wannan cibiyar da ta goge a irin wannan nazarin ta ce wannan maki 47 babu laifi, amma akwai bukatar gwamnati da ta kara himma kafin wa'adin shekarunta hudu su cika. Jaridar ta kara da cewa cibiyar
Imani Ghana ta ce wannan maki da ta samu daga wannan nazari nata ya fito ne daga kimanta alƙawarin da jam'iyyar NDC mai mulki ta yi wa al'umman kasar Ghana a babban zaben shekarar 2012 da kuma irin aiki da take yi a cikin kasar. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma kiri sashen Hausa na murya America Accra Ghana.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum gidan radio da sama. Sunana Gambo Warwata da zuwa ta zuwa a garin Kaduna. Ayo masu godiya Allah da murna ga wannan ziyara da Baba Bukari yake shugaban dan haka muna miƙa shawarwari da cewa Allah Ubangiji ya sa margargadi wanda zai kama da shakkar da muke ciki.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala malamin madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da shirhun da aka yi tsakanin uwar jam'iyyar APC da ƴaƴanta da suke majalisar wakilai. To wannan abu mun yi farin ciki da shi kuma muna roƙon ƴan majalisar dattijai na jam'iyyar APC da shi koyi da takwarorinsa na majalisar wakilai wajen bin umarnin abin da jam'iyyar APC take wajen naɗa muƙaman da suke majalisa. Kuma ina so na yi wannan roƙo ga ita kanta uwar jam'iyyar APC. Wannan sun ce mata zani a kasuwa da ƴaƴanta suka yi. Duda dai ba mu ji dadinsa ba, to muna roƙonta da ta yi hakuri. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya da ci gaban ƙasa Najeriya.
To sai kuma takaitattun labarai.
To a takaice, jiya Laraba, ƴan majalisar tarayyar Amurka sun takura wasu manyan jami'an gwamnati wajen neman a nuna musu dalla-dallar tsarin saka ido na ƙasa da ƙasa wanda zai tabbatar ana kiyaye yarjejeniyar nan ta tarihi da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. Jiya Larabar kuma dai jami'an gwamnatin Afghanistan sun ce ɓoyayyen shugaban Taliban ɗin nan Mullah Umar ya fa mutu. Kuma tun sama da shekaru biyu ya rasu a Pakistan, ya yi famar jinya mai tsanani a wani asibitin Karachi sannan ya mutu a wurin a cikin wani yanayi mai ɗaura kai a cewar Abdul Hasib Sadiki, mai magana da yawun babbar hukumar leƙen asirin Afghanistan. Rasha ta hau kujerar naƙi dangane da wani ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na kafa wata kotun ƙasa da ƙasa wadda za ta hukunta waɗanda suka harbo jirgin saman Malaysia a sararin saman Ukraine. Ƙasashen Malaysia, Netherlands, Australia, Ukraine da Belgium duk sun bayyana amincewarsu da kafa wannan kotun.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan safiya, sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da harɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniya mu na yau James Harman Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.